Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baro kika tam ka huiwa. Kuda maha tambaya ni keda. Kuda maha tambaya ni keda.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da kowa shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka karbi bakuncin wata ƴar gwaggwarmaya Aisha Yasmin Zakari, inda muka yi bibiya kan batun cin zarafin ƙananan yara da ake rabawa da iyayensu, ko dai waɗanda ake safarar su, ko kuma waɗanda ake turawa waɗansu garuruwa da nufin tarbiyyantar da su ko kuma gyara hali. Abokiyar aiki mu Madina Dauda ta tambaye ta ko gazawar iyaye ne ke sa ake fuskantar irin waɗannan matsaloli, sai ta bayyana cewa
ni fara daya ba zan iya cewa gazawa bace. Kin ga wannan, ina maganar da shi Alimu Ziri, Allah ya ji kansa professor, yace muna fama da triple heritage. To ina ga shi ne nauyin burden din da yake kama musamman mu mutanen Arewa Musulmi. Ga dama al'adar mu tana kan mu, ga ilimi na addini yana kan mu, da kuma ilimi na boko. To idan ba an sami iyaye masu tsaiko ba, jajirtattu ba, sai mutum ya kidimi. Saboda misali, yanzu a ce misali a matsayin ki ke babbar ma'aikaciya ce, kuma kina da yara, kuma kina da miji, su yara su suke ki kula da su, ki basu tarbiyya, sannan ki basu tarbiyyar Hausa, a ce da yayanki ai ba a ce sun zama two nations ba, at the same time kuma ba za a ce musu sun zama local ba, ba za a ce sun waye da yawa ba, ba kuma za a ce sun zama ƙauyawa ba, sannan kuma kina so su kamanta addini. So nauyi ne wanda yake, ina ga as a people, as society, muna buƙatar mu zauna mu yi magana a tsakanin mu, musamman ne mu wanda zamu iya cewa intellectual elite, mutanen da suke sun damu abin da yake faruwa kuma suna karance-karance ko tafiye-tafiye, cewa menene identity din mu, ko me muka yarda mu iya zama mu kanmu, misali a rayuwar mu menene wanda a ce in mun yi haka shine daidai, menene wanda yake ba daidai ba. Zaki ga matsaloli da yawa, misali ko matsalolin da suke faruwa kamar a ce wurin kashe-kashen aure da muke ta samu, zaki ga duk irin wannan ne, sai ki ga mace ta rasa yadda za ta, igayu za ta zama, ustaziya za ta zama, ko ƴar ƙauye za ta zama, duk inda kai baka tsira ba. Akwai kuma wani lokacin zaki ga mazan ne suke kamantawa, sai ki ga misali a ce a so take ina kaita yawo tana holewa, ko kuma a so take na kulle ta a gida. So akwai so many conflicting abubuwa da suke karo da juna, wanda yake ya kamata mu zauna wa kanmu, mu fitar wa kanmu tsarin da yake shine maka yadda da shi a taba addini, wanda kira ma addini shine rayuwar mu wacce komai mun jirkinta akai, komai yana kai, sannan al'adun mu mu jawo su wanda basu yaki da basu karo da addini ba, sannan kuma ilimin na boko. To in muka zauna muka yi wani, ina ga za mu samu dan sauki.
To sun musu wa kenan, mu kungiyoyi masu zaman kansu, ko a'a mu iyaye masu ruwa da tsaki?
Ai Hajiya Madina, mu ƴan kungiyoyi da mu iyaye, saboda kamar yadda na faɗa ɗazu, nauyi yayo gwamnati yawa. So ni har kunya nake ne kullun da ce gwamnati ta kasa ta kasa. Akwai wuraren da yake gwamnati za ta iya yi fiye da haka, amma abin ya fi kafin gwamnati. Hajiya Madina, ke ce gwamnati, ni ce gwamnati. Waye gwamnatin? Mutanen nan su ne gwamnati. So da haka in ba mu fito mun yi onin ba, mun ɗauka a kanmu, mun ce wannan matsala mu ce da za ta warware, ba ta warware. Waye gwamnatin? Ga shugaban ƙasa ɗaya muke da shi, vice president guda ɗaya, sanatoci nawa ne? So su muke jira su shigo gidan mu su ce ga yadda yaran mu za su yi? So abu ne da mu ƴan ƙungiyoyi, mu haɗu da ƙungiyoyi na iyaye da ƙungiyoyi na malaman makaranta a ƙungiyance, mu fitar da wannan tsarin, inda muke buƙatar taimakon gwamnati mu ce gwamnati ki tallafa mana.
To ye kuwa za mu yi ne na haɗa kai, domin abu ɗaya da yanzu yake faruwa a wannan ƙasa shine kawunan mu sun rarrabe, ko ta ɓangaren addini, ko ta ɓangaranci, wani yanki kika fito, wani addini kike bi, ke ƴar uwata ce ko ba ƴar uwata ce ba, dunƙulewa wuri guda mai wannan, ba kya ganin hoɓɓasa ce ta sosai da muke buƙatun ƙila taimako da tallafi?
Ai wannan kan ba ƙaramin abu ne mai girma ba, saboda gaskiya ɗaya daga cikin manya-manyan matsalolin da muke fama da shi a Najeriya shine rashin haɗin kai na ƙabilanci da na addini. Ina ga ma duk matsalolin mu daga nan suka fito, kawai sai dai su fara zarga canza suna, su rika canza fuska. To amma kin san kamar yadda na faɗa ɗazu, abin da yake a nan da shi za ka yi aiki. muna kwaɗayi Najeriya ta zama ƙasa ɗaya a zauna cikin zaman mutunci da karamci da jin daɗin rayuwa. To amma a zahiri a yanzu Najeriya ba haka take ba. Babu kishin ƙasar da za a ɗauki abu a yi abu gaba ɗaya.
To shugabanninmu da suka shuɗe Yasin da Sadauna da Azikiwe da Awolowo da Mike Opara duka da gasu nan kin ga sun fito daga yankuna daban-daban addinansu daban-daban amma suka rika haɗuwa a ƙarya guda idan ya shafi ƙasa. To kina ganin shugabanninmu na yanzu ba su bin sauran waɗanda suka gabata kenan?
Wato ko wallahi ja Madina watakila mutum yau da gobe kana girma sai abubuwa suna canza maka. Misali in shekaru da dama da suka wuce ne fara ɗaya zan ce a kuskuren su ne, amma yayin sun yi ga misali maybe a wannan office ɗin naku na biyu maybe ke ce shugaba, to yadda zaki tafi da mutane biyar sai ki kusa hauka cewa saboda a da an fula da bi da biyayya. Yanzu kowa kina taɓa shi zai ce he is free, sai ki rasa ma me freedom ɗin ne. So fara ɗaya a ce shugabannin nan ta ko ina kuskuren su ne wallahi ina so in musu uzuri. Yau ko admin kika zama ta WhatsApp cikin ta sa zaki tsira baki samu hawan jini. To imagine a ce kina da wani babban mukami a Najeriya, magana gaskiya ban ce fa ba sa kuskure ba, suna da kurakurai. Amma fara ɗaya lokacin su Sardauna da kuma wannan sauran shugabannin Allah ya ji kansu su ma a ce Awolowo a ce su na manda a zukuri da Sardauna ta fara bulewa duk abin da suka faɗa a lokacin wa iyayenmu suka gayawa a ayyayenmu suka gayawa an yadda an ɗauka an yi. Amma ke yanzu ko Kano ki dara ki zo ki ce za ki magana kowa ya rika bajewa yana shi kaza kaza kaza, to mu ma har da laifinmu. So dan haka gaskiya wannan haɗin kan wanda aka yi a da aka yi abu gaba ɗaya ya ɗan tsauce mana, ban ce ba za mu iya dawo da shi ba. Shi yasa ake cewa Hausawa suke cewa idan ka gara goye baya ba wai ya gajiya bane ko zai gudu, yana shiri ne zai faɗa. So yanzu sai mun koma kowa ya shiri ya gyara kansa menene matsalolin, to har a samu shugabanci ɗaya. Misali yanzu ko a Arewa waye zaki ce shine shugaba, ko a ƙasar Yarbawa da sun kowa haɗin kai waye zaki ce shine shugaba, watakila ki ambaci sunan wane da wane amma shi ma akwai wanda za su yi masa bore ballantana ƙasashen Inyamurai wanda yake dama su ba su taɓa karɓar shugabanci guda ɗaya ba. So magana gaskiya kenan. So don haka sai mun koma mun ɗan yi gyare-gyare wanda yake kuma alhamdulillah tunda yanzu har muke magana akan abin. In dai ka fara tsadin abu to ƙarshensa ya zo, tunda mun fara magana mun yadda cewa muna da matsala to ko za mu samu mafita.
To akwai wani muhimmin zargi da ya fito a cikin wannan yanayi da ake zancen satan yaran nan a tafi da su wani yanki daban na cewa talauci da rashi ya sa har wasu iyaye mata ke ɗaukan ƴaƴansu su saida.
To wannan abu sai dai hadda saboda ban taɓa tunanin cewa ni a iyakar tarbiyyar da aka yi maka da iyakar abin da ka karanta na tarihinka da abubuwan da kake cewa shi ne kake fafutukari haka za ta faru ba. Amma gaskiya ba zan iya tsaye da shi kawai a talauci ba. Ina ga jahilci shi ne na farko, jahilci to sai talauci. To ina ga in talauci da jahilci suka haɗu mutum baya iya tunani ma, saboda ma duk matan da za ta yi haka ai sai dai mu ce mata mahaukaciya, a Allah sai dai mu mata uzuri saboda hankalinta ya riga ya gushi. Saboda duba ko tinkiya wacce take a cikin dabbobi take shashasha zaki dauke danta ki tafi, to a ce mutum yayi haka ku ai hankali babu, kuma me bambancin mutum da dabba da ma hankali. To wannan gaskiya kamata ya akai ta gidan yari na mahaukata a tabbatar da tunaninta ko daidai ne akwai abin da ya taba ta. Amma gaskiya na ba al'ada ce ta dan adam ba, dai ana bukatar sojoji suna bukatar taimako, mutane fiye da miliyan 2 aka yi musu train. So shine so ya kamata ta nan ma a ce gwamnati yau wata dan duba wannan
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako mai zuwa mu gutsuro muku kadan daga cikin misayar mi yau da aka yi a ofishinmu dake birnin tarayya Abuja kan wannan batu na sace kananan yara. Kafin nan a madadin bakuwar tamu Aisha Yasmin Zakari da wakilinmu Madina Dauda da tayi mana hira da ita, sai kuma Chibahiro Diodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com. da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. komi dan su muke ashe mu maza ba.